matsalolin da suke faruwa a wurare daban-daban waɗanda suke ɗaga hankalin dukkan wani mumini, ko da ba mumini ba ma duk mutumin da yake da tausayi a zuciyarsa, hakika abubuwa ne masu tada hankali, musamman matsalolin da suka shafi tsaro a ƙasar mu. Kowa yana sanar da abubuwan da suka faru a ɗan baya-bayan nan, da ma abubuwan da ba su gushe ba har yanzu suke faruwa, musamman a waɗansu daga cikin jihohi na arewacin Najeriya. Kuma sai suka zama a daidai lokacin da aka fara buga gangar siyasa, wanda 'yan siyasa galibi hankalinsu ba a kan maganar tsaron nan yake ba. Daga wanda zai yi amfani da maganar tsaron ne domin siyasarsa, sai kuma wanda zai yi amfani da ko kuma wanda zai wance kali da maganar tsaron ya ma nuna kamar tatsuniya ce, saboda matukar wannan maganar tsaro idan ya ci gaba da damuwa da ita ta yi ta kawo masa matsala a siyasa. To abinda kullum muke faɗa shine ba abinda ya gagari Allah maɗaukakin sarki, kuma Allah shine gatan mu a farko da ƙarshe. A cikin abinda za mu iya ba Allah ne gatan mu, ballantana abinda ba za mu iya ba. Al'amarin tsaro al'amari ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora amanar gudanar da shi da tabbatar da shi a kan gwamnatoci, bai ɗora shi ba a kan abin da ya shafi al'umma a ƙirƙirinsu. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sanya kowace gwamnati babban abin da yake zama amana na farko da za a yi mata hisabi a kai, ina ce gwamnatin, ina nufin su mutane da za su yi mata hisabi a kai, da kuma shi Allah hisabi da zai yi wa masu rufe da madafun iko a gwamnatin shi ne maganar tsaron rayukan mutane da lafiyarsu. Wato gwamnatin da ka daga a wannan to ba ta da bambanci da yankin da babu ita, saboda dama dalilin da ya sa aka kafa gwamnati ke, dalilin da ya sa aka kafa ƙasa ke, babban manufar constitution ɗin ƙasa ke shi ne a kiyaye wa mutane lafiyarsu da dukiyoyinsu da rayukansu. Idan ba za a samu wannan ba, kamar gwamnati ba ta nan, saboda dama ana kafa gwamnati ne domin an bar mutane ba gwamnati su babu tsaron lafiya da dukiyoyi da rayuka. To idan kuma gwamnati tana nan kuma aka zama ana yin haka, ya zama kamar gwamnatin ba ta da amfani ke. Wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman jarabawan da Allah maɗauki sarki ya jarrabe mu da shi. Kullum 'yan siyasa a cikin daɗin bakinsu da ƙanyar da suka saba yi wa mutane, wanda ya riga ya saba kuma har su ma talakawa idan sun ji ana yi kawai sun san tatsuniya ce da ƙaryar banza, sai kullum a riƙa cewa wai ci gaba ake samu, sai a ce wai an magance matsalar kashin kaza. Kai kuma kana da hankalinka ka san da cewa kullum ƙaruwa yake ba raguwa yake, kuma kullum ka san da cewa jiya ta fi yau, shekaran jiya ta fi jiya, shekaran jiya wancan ta fi shekaran jiya, kuma in ba ƙoƙari aka yi ba ta yi yau kuma ta fi gobe, kana jin tsoron gobe sama da yadda jiya ka ji tsoron yau. Kuma za a yi a zo a yau gare ka da cewa wai ana samun ci gaba, ba wani ci gaban da ake samu, kuma kowa yana da hankali ya riga ya san wannan. So abinda kullum muke ƙara jaddadawa mutane shi ne wallahi da gaske ne ku tashi ku yi addu'a, kar ku tsora amanar rayukanku a hannun wani, don wallahi ba za su iya muku ba, su ma ta kansu suke yi. Wanda kuke tsammani cewa shi ne wanda zai zama amanar rayukanku a hannunsa, shi ma ta kansa yake yi. Haka kawai kuma da al'amarin ku ga Allah kaɗai ku yi addu'a, ku tsora amanar rayukanku a hannun Allah kawai, Allah ya san inda zai tsora amanar rayukanku, amma ba a hannun mutanen da su ma ta kansu suke yi ba, ko kuma suna amfani da waɗansu daga cikinsu, ko kuma galibinsu suna amfani da wannan maganar rayukan naku ne saboda su kuma su ƙara wato wani abu da ya shafi siyasarsu, ba damuwarsu ku ba, ba kuma damuwarsu ƙasa ba. Saboda haka tsakani da Allah wannan al'amari duk mai hankali zai gaya wa kansa, kuma zai gaya wa wani mai hankali ɗan uwansa, sakar mu dauke shi da wasa kuma daga sai mu dan gata ne a wurin Allah mu musulmi ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce wato kar mu yanke tsammani daga karbar addu'arta a gare mu saka mu ci gaba da kaskantar da kanmu kawai ne ya Allah ci gaba da kaskantar da kanmu ne ya Allah ko abubuwa da talaka ya riga ya yafe ya san ba zai same su ba duk da gwamnati ce ya kamata ta yi masa hanyoyin galibi hanya ta biyu da take kashe mutane a wannan kasar ita ce hanyoyin da gwamnati ya kamata su gyara babu kyakkyawar infrastructure na hanyoyin da mutane suke bi bayan mutuwa ta rashin lafiya ta yau da kullum hanya ta biyu da take kosin death a kasar nan shine hatsarin mota galibin abin da ke jawo hatsarin mota kuma bisa ga al'aluma da kididdigar federal road safety ko shine rashin san hanya da kuma abubuwan da mutane suke yi akan hanyar da tuki saboda haka ko daga al'aluma na gwamnati abin da yafi komai kashe mutane bayan hanyoyi na natural cause shine gwamnati take kashe mutane ta hanyar rashin samar da abin da zai kare mutane da lafiyar hanyoyinsu kusan mutane sun riga sun yafe wannan abu na biyu shine a ce gwamnati ta sama maka makarantu saboda ke lagoda ci gaban ilimi ta samar da asibitoci da kyakkyawan hanyar kiwon lafiya saboda mutane su zama sun samu jin cewa lallai suna da gwamnatin da za ta kula musu da wannan galibin mu ko kusan duk wanda yake da hali da jami'an gwamnati da waɗanda ba sa cikin gwamnati ba wanda yake jiran gwamnati wajen ilimi ƴaƴansa kowa makarantar private yake kai ƴaƴansa tun daga kan nursery har zuwa primary har zuwa secondary wanda shine basic education ba wanda yake jiran gwamnati akan basic education sai dai wanda yafi karfin sa bai da hali kai saboda haka maganar makarantar gwamnati kawai lalura ce a wurin talaka yanzu jami'a ma ita ce kadai dama ta rage a hannun gwamnati ita ma yanzu kankan ake kokari ne tsakanin private university da public university su ma nan gaba wasu daga cikin jami'an gwamnatin ne da su suka sato kudin gwamnatin za su yi kokarin kashe jami'o'in gwamnati saboda su rinka kafa jami'o'i private saboda kowa ya koma private yanda aka koma private a primary da secondary aka suke so a koma private a maganar jami'a sai zama sai abinda suka cakka suka karba a hannu to asibiti kuma ba wanda yake da hali da shi ma yake da damar da zai iya zuwa private hospital da zai je asibitin gwamnati galibin asibitocin gwamnati idan an rubuta abu za a sayo cinyewa za a idan an kawo su kuma ma'aikatan ko saboda su ma azzalumai daga cikinsu ko saboda ba a ba su haƙƙinsu yadda ya kamata ba za su riƙe aikin yadda ya kamata ba wanda ya buɗe private hospital zai tsaya ya tabbatar da cewa ya inganta ko don saboda jarumta amma wanda yake asibitin gwamnati ya san shi bai asara ba don haka shi ma asibitoci suka zama dilapidated ma'aikata kuma ba su rabu da ƙarfin kula da aikin ba ko suna kukan rashin isassun ma'aikata wanda za ka ga an daɗe ba ɗauki ma'aikatan da suka kamata ba kullum suna kuka asibitoci ta ba na ƙauye ko na birni to sai zama waɗannan manya-manyan abubuwan infrastructure ta ba na hanyoyi ko na wutar lantarki ko na wace ce duk babu wanda mutum ya dogara da gwamnati in kana son wuta ka ja taka in kana son ruwa ka tona naka in kana son hanya ku haɗu a unguwa ku yi taku saboda haka komai ba wani abu da mutum zai dogara da gwamnati a ce wai tabbas ne zai samu in kana son makaranta ku yi taku in kuna son asibiti ku yi naku abin da ya rage guda ɗaya da ɗan adam ba zai taɓa iya ba sai gwamnati ce kaɗai za ta masa shi ne harkar tsaro shi kan mutane ba za su iya amma shi ma ya gagara to me kake tsammani mutum zai jira kuma wani gwamnati ta yi duk abin da ɗan adam zai iya yi wa kansa ya yi a Najeriya ɗan adam zai iya wa kansa nema wa kansa ilimi ya yi zai iya nema wa kansa lafiya ya yi zai iya nema wa kansa wace ce harkar noma da taki da wani duka ya yi ba subsidy a kan taki ba subsidy a kan wa kowane abu da ya kamata a ce gwamnati ta maka mutum ya haƙura ya san ba zai samu ba yana nema da kansa wasu sun daina an daina ba ku ruruwan cewa a bamu saboda an san ba za a samu ba sauran abu ɗaya ne kaɗai ya rage protection of life and property ya zama ba kai ne ɗan sandan kanka da za ka kwanta a gida kuma ka fito ka yi gadin gidan ka karɓa rawa ya shiga ba
ba kai ne sojan kanka da za ka kare kanka akan in za ka yi tafiya a haiwe ko a wani wuri kar wani ɗan ta'adda ya kashe ka ko ya kama ka ba. To shi ma sojan shi ma yana kuka da kansa yana jin tsoron shi ma ya yi jiya. Saboda haka kaga tsakani da Allah mun kai lokacin da in ba muna da hankali ko ba mu da shi to ya kamata fa mu sani da cewa lokacin yin hankali ya yi. Duk wanda yake jiran gwamnati akan komi wallahi ya ɓata wa kansa lokacin. Kuma kullum wannan abin ƙara lalacewa yake. Kuma idan kai kana jin tsoro to waɗanda suke cikin gwamnati ma sun fi ka jin tsoro. Saboda haka kuma kowa ka tambaya shi ma bai san yaya za a yi a magance abin ba. Tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa na ƙarshe kowa in ka tambaye shi yaya za a yi haƙiƙanin da za a magance tsoro. In dai yana cikin wanda za su magance ne shi ma bai san haƙiƙanin yadda za a yi ba. Saboda wannan yana ƙullawa ne wani ce yana warwarewa. Saboda wani baya cin abinci sai wani ɗan ta'adda ya kama wani kafin shi ya ci abinci. Wani baya cin abinci sai an kashe wani. Wani baya cin abinci sai an rubuta report ɗin ƙarya akan akwai kaza da muwa ɗin mulki. Duk hanyar abincin mutane ta zama da jinin mutane ake ciniki. Su waɗancan a cikin daji suna cinikin mutane kamar akuya shi kuma wannan yana cinikin rayukan mutane da bayuwansa. A ce a rubuta an yi ba a yi ba, a rubuta ba a yi ba, a rubuta ba a yi ba kuma ya ce an yi, an yi kuma ya ce ba a yi ba duk saboda shi ta haka shi kuma zai ci abinci. Allahu musta'an. Duk wannan ina gaya muku ne ba don in so sa muku inda yake muku ciwo ba ko in fama muku sai dai in ƙara jaddada muku cewa wallahi ku yi addu'a. Ni ina cewa mutane su yi addu'a da gaske ina yin addu'a ne amma addu'a ta ni kaɗai ba za ta iya isan mu ba. Saboda addu'a ta damuwar al'umma sai duka al'umman ne sun yi addu'a ba mutum ɗaya ba ne. Ai ba ni ne kaɗai nake jin takaici ba, ba ni ne kaɗai nake da kishin ƙasa ba, ba ni ne kaɗai nake da abin takaici in daga wani ana nuna shi ana masa wulaƙanci an kama shi an yi wa cicci. Ina jin damuwa akan mutane, ina jin damuwa akan amma ba zan iya ni kaɗai ba. Dole babban abin da ya kamata ku tashi daga gaske tsakani da Allah wallahi ku yi addu'a, wallahi ku yi addu'a. To duk ban taɓa tsayawa ina tsammani a aikin hajji na yi addu'a akan ƙasar nan irin addu'a da na yi bana ba wannan. Saboda sauran kaɗan ne ma kawai ni in cire kwaf to amma na san akwai Ubangiji na ba zan cire kwaf. To amma babban abin da ke lamina waɗanda su suke jin abin a jikinsu amma sun ki su koma ga Allah su yi addu'a da gaske. Na sha gaya muku cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa in da mu yi addu'a ta gaske duk wani abin Allah zai canza shi. Kuma duk wanda ya zama Allah ya tsaye wallahi sai Allah ya kaure shi. Amma sai kun yi addu'a da gaske ne. Saboda sai kun nuna wa Allah kun damu tunda ku ne masu damuwa. Kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum. Allah shi bai damu da kuma sai kun yi addu'a amma ba ku yi addu'a. Sai da kawai Allah ya ce Allah ya sauka wannan ba shi ne addu'a ba, sai ka je ka tashi da gaske a cikin dare ka sadaukar da rakokinka, ka sadaukar da sujadarka, ka sadaukar da hawayenka akan abin da kake gani yake faruwa da waɗansu ƴan uwanka. Kayi addu'a da gaske a samu ɗaya a nan, ɗaya a can, ɗaya a can har a samu irin waɗanda Allah zai iya, Allah maɗaukakin sarki zai iya barantar da rantsuwarsu ko da sun yi rantsuwa akan abin da Allah maɗaukakin sarki bai saba yi a sauri ba. To irin wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki zai amsa. Amma akwai addu'ar da idan mutum ɗaya ne kawai ya yi irin addu'ar annabi Musa alaihi salam, ai Allah ya karɓa akan Fir'auna amma Allah ya ce na karɓa amma ku jira. In mutum ɗaya ne ya yi addu'a daga shi sai annabi Haruna suka tsaya suna addu'a. Yana cewa addu'a annabi Haruna yana cewa amin. Sai Allah ce kar ku ji da'awatukum an karɓi addu'ar fastaki ma. Amma ku jira tukunna ku ci gaba da tsayawa a kan da'awar ku ta yi. Malaman tarihi suka ce bayan wannan addu'ar sai da aka yi shekara 40 ana wahala da Fir'auna kafin Allah ya aiwatar da abin da ya karɓa. Kana yin addu'a Allah ya karɓa amma yaushe zai zartar? To nan ko kuma kun nuna wa Allah kun damu sosai sai Allah ya zartar yanzu. In ba haka ba za a ce an karɓa saboda Allah baya watsar da addu'a. Dukkanmu mun yi imani in mun roƙa Allah ya karɓa. Amma yaushe zai zartar sai kowa ya nuna an damu? Amma galibin mutane sun damu suna jira gwamnati kullum zai mutu yana ta magana akan gwamnati. Gwamnati nan ba za ta yi ba, ku daina magana akan ta kawai. Ku roƙi Allah ya muku da kanta ko ya sa su dole su yi. Idan su ba za su yi ba kawai da su ya kawo wanda zai yi, zai iya ko ba zai iya ba. To amma ba haka kuke yi ba, kuna ta jira kullum sai dai a ta magana a ta magana akan gwamnati. Ba abin da za ta yi wallahi. Kuma Allah ba zai saurare ku ta fuskan gwamnati ba. Sai dai saurare ku ta fuskan shi kansa in kun je kai tsaye. Ku kanku ga gwamnati ba zai gyara muku komai ba wallahi. ba ta ma jin ku duk maganganu da ake a arewacin Najeriya bai kai maganar mutum ɗaya ba a kudancin Najeriya in ya tashi yin magana ya hayaniya ya yi turanci wa ne shi sun fi ganin cewa ya fi zama haɗari sama da duk arewacin Najeriya su yi magana sano ne ana kashe mutane ana wane ne duka shekara da shekaru a arewacin Najeriya amma duk da gangan da ake kai a Najeriya saboda dalilin waɗansu yara ɗan makaranta kaɗai abu amince an yi daidai ba ne amma kafin a yi haka ba za ka iya ƙirga su in 100 ba adadin waɗanda aka kama in a arewacin Najeriya ne mai wasa ne alama ya fi in samun sai daga ce in miliyan amma waye ya damu da su kuma nan ne inda musulmi suke wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ran musulmi ɗaya fa a wurin Allah ya fi duniya duka da abin da yake cikin ta tsadar musulmi ɗaya a kan ya mutu gara ɗakin kaba ya rushe mutum musulmi ɗaya amma duk su suna ta mutuwa ba wanda ya ji komai amma waɗansu da yake su suna da Allah ya kiyaye
amin
mu karanta hadisi
sallallahu alaihi wasallam
barakallahu fik ina diki kwaya ɗan ya ishe mu Allah ya mana albarka a cikin sa wa ana Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisi ne daga Abu Hurairah Allah ya ƙara yarda gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa annabi Allah ya ƙara salatu da salama gare shi ya ce at-tasa'ubu min ash-shaytan hamma daga shaitan take fa idza tasa'aba ahadukum to duk yayin da ɗayan ku yayi hamma falyaqdim mattaba'a to ya toshe bakin sa gurgurar yadda zai iya wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito kuma ya inganta shi duk da cewa hadisin yana cikin sahihu Muslim amma shi a cikin Muslim bai ce at-tasa'ubu fi salati ba sai ce at-tasa'ubu min ash-shaytan shi babu fi salah da cikin hadisi kalmar at-tasa'ub shine hamma kowa ya san menene hamma falyaqdim bi ma'ana falyasudda fahu sai mutum ya yi kokari kare hammar ta hanyar matse bakinsa ya hana hammar ta fita sun kuma dole sai ta fita sai sa hannunsa ya kare abinda hadisi yake cewa shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hamma fa aiki shedan shedan ne yake sa mutum yayi hamma sawa'un a sallah ko ba a sallah saboda hadisin Muslim at-tasa'ubu min ash-shaytan wannan kuma sai da karawa da cewa hamman cikin sallah kenan shedan